Al-Qayyum, watakila ko jiya ne ko shekaran jiya ne ba zan iya tantancewa ba. Al-Qayyum dai watakila shi saboda mun kawo shi a cikin wato jeren giyar sunayen Allah da wanda suke na Allazim ba muta'addiya ba. Al-Qayyum yana da ma'ana guda biyu. Yana da ma'anan ad-da'im alladhi la yazul. Ad-da'im alladhi la yazul shine wanda yake madawami ne ba zai gushe ba. To kaga idan wannan ne kaga yayi kama da sifansa da sunansa na al-hayyu rayuwar ubangiji rayayye ne shi yayi kama da al-aliyu madaukaki wato wannan baka ganin tasirin sa kai tsaye a zatin bawa to in wannan ma'anar shi ma'anar al-qayyum ta wannan fasiga shine za ta zama wato ta tare da al-hayyu da al-qayyum kamar yadda aka sani mun ce ai sifofin ubangiji iri biyu ne akwai muta'addiya akwai ghairu muta'addiya muta'addiya shine wanda za a ke ganin tasirin su kai tsaye a wajen bawa yanzu kamar kaman sunan Allah na al-khalaq daga ciki za a sami aikin da ubangiji yake yi na al-khalq halitta in ya halitta kuma shikenan sai aga abin halitta ya tashi ya zama khalq kenan aga wanda an ga tasirin halittar nashi kai tsaye a zatin bawa amma shi al-hayyu ba za ka ga wannan ba ba za ka ga wannan ba ka ce wai gayi nan rayuwar bawa rayuwarsa daban rayuwar halitta rayuwar ubangiji rayuwarsa daban saboda haka rayuwar ubangiji rayuwa ne na kamala amma rayuwar bayi rayuwa ne wanda yake an gina shi ne akan dogaro da ubangiji to wannan shine abin da kira muta'addiya da ghairu muta'addiya to al-qayyim wani bangare nashi ba muta'addi bane wato ba a gan tasirin shi a wajen bawa shine idan muka ce Allah ta'ala rayayye ne madawami baya gushewa to amma wani bangare nashi na cewa duk bayi sun dogara ne da ubangiji suna bukatan ubangiji su wato al-qaimu ala kulli nafsin kenan al-qayyum zai zama al-qaimu ala kulli nafsin mai kula da dukkan wata rai saboda wadata da ubangiji yake da shi saboda shine ya sifata da as-samad da al-ghina al-ghani ne shi saboda haka dukkan bayi suna bukatar shi to a irin nan kaga lalle za a ga tana da tasiri ta zama muta'addiya kaga al-qayyum zai iya zama ta zama muta'addiya zai iya zama ta zama ba muta'addiya ba ta kowane ma'anan guda biyu aka dauka to ta nan zaka fassara ta Allah ta'ala ya mada jagora malai ce alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu duka ar-rahman mai rahama mai gamammiyar rahama ar-rahim kuma mai kebatacciyar rahama ga mumulai duka maliki yawmiddin mamallaki na ranar sakamako ubangiji shike da mulkin ranar sakamako ba wani wanda yake da hukunci a wannan rana sai shi Allah ta'ala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka bayi duka dukkan bayi suna tsakanin wato al-ibada ne ko al-isti'ana abinda zasu bauta ma Allah ko kuma abinda zasu yi su neman taimakon ubangiji wato bawa ba zai yi ya fita daga cikin ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ba ko dai zama yana bangaren ibada misali a ce zo kai sallah zo kai azumi zo kai zakka haka wanda bangaren ibada kenan wasu abubuwa da wasu aikace-aikace da aka bautar da kai da ta hanyar su ko kuma ya zama na kana neman Allah biya maka wasu bukatunka ya Allah biya min bukatuna ya Allah ina da wasu bukatu a biya min na alkhairi ya Allah wasu abubuwa da shari sun barbaye ni Allah tun kuɗe min shi to kaga wannan shine al-isti'ana neman taimakon ubangiji to bawa ba zai yi a ce ya fita daga wannan abubuwan guda biyu ba to su wannan abubuwa guda biyu shine kuma ubangiji ke nuna mishi cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato sai aka wato takaita neman taimako da kuma ibada ga Allah ta'ala kadai ba a yi wa wani Allah ta'ala waɗannan abubuwan guda biyu wato kamar ubangiji na cewa ne mun dai bauta ne to ni kadai za ku ba in kuma neman taimako na ibada wanda ba a neman taimako irin wannan taimakon a wajen mahalukai to shi ma ni kadai za ku ba wanda duk wurin wani neman taimakon da ba a neman sa irin sa sai wurin ubangiji sai je ya fuskantar da wannan taimakon zuwa wurin wani Allah to yayi shirka abinda wannan aya take magana kenan saboda kamar yadda aka sani taqdimul ma'lumat taqdimul ma'mulat yufidul hasr wani abu ne da asali yadda in azumin yare ne za a wato shi wanda aka gabatar shine a karshe wanda aka zama an jinkita shine a farko to idan aka jinkita tsarin yana zai fa'idantar da wato takaita wannan hukuncin akan abin da aka fada kaga akwai bambanci tsakanin Allah ta'ala mu ce na'buduka mu ce ya ubangiji na'buduka muna bautanka amma ce iyyaka na'budu akwai bambanci tsakanin in ce dhahabtu ila suq na tafi kasuwa da kuma ila suqi dhahabtu kasuwa kawai nace idan kace dhahabtu ila suqi kaga kace na tafi kasuwa kaga wannan dhahab fi ni da fa'ili wannan ila suki jari wal jar wal majrur ne amma idan shi jar wal majrur da yake shi ya kamata ya zama yana gaban dhahab ka dawo da shi farko wannan shine ake taqdimul ma'mulat tufid al hasr kuma in ka dawo da shi farko wacce kamar da shi gaba to abin da kake magana kana takaita hukuncin ne zuwa ga wannan abin da ka faɗa in kace ila suki dhahab kana magana kasuwan kawai kace baka yi ko ina ba wannan shine bambancin to yayin da kace na abudullah to wataƙila a ce kana bautan Allah kana bautan wani amma in kace iyyaka na'budu to kana maganar Allah kadai zaka bauta ba in kace kuma iyyaka nasta'in kana maganar cewa duk wani taimako da sunansa bauta ma'ana ce taimakon da ba a neman irin wannan taimakon sai wajen ubangiji Allah kadai aka san yana wannan aikin to idan kaje kai ma Allah ta'ala shirka da wannan to mutum yayi shirka kina ya zama mushriki Allah ta'ala ya tsare mu to wannan abubuwan dukkan su da ibada da al-isti'ana neman muka ce neman taimako na ibada kamar neman taimako mu ce ya ubangiji sani aljanna ya ubangiji ba mu ruwan sama ya ubangiji ba mu kudi ya ubangiji kaza kaza to kaga duka wadannan abubuwa wasu abubuwa ne kadara abinda ubangiji ya kadara kawai kadara ubangiji shi take gudana kawai akan ka amma sabanin ka zo ka ce a ce ana neman wato taimakon gwamna wani gari an yi ambaliya ya kawo agajin gaggawa wannan san in ba dan gwamna bane ba za a nema ba shi za a yi ba ni ko kai ba zo an nema an ce ba mu taimaka ba saboda an san mu ba mu da abin da za mu taimaka shi shike da gwamnati a hannunsa yake da kuɗi yake da ma'aikata so ba wannan ake magana ba wannan idan ka je ka nemi taimakon bawa a hududin abin da zai iya to wannan taimako ne ɗabi'a ba shi ake magana ba amma ka je ka nemi taimakon abin da wato ɗabi'an ce bawa baya iya yin wannan to yanzu in ka je ka fuskanta da shi zuwa wurin Allah to kai masa shirka baka cewa yanzu ya wane ya shehu wane ba mu ruwan sama wannan aiki na ubangiji ba aiki na kowa ba baka cewa ya manzon Allah sa mu aljanna a'a manzon Allah baya zuwa ya kai mutane aljanna shi sai an bashi izini shi ma saboda haka in abinda kawai zai maka shine ya maka shiriya to duk wannan taimakon ubangiji ne alisti'ana wannan ubangiji kadai zaka ba to haka zalika bauta ma duk wani abinda ubangiji yake so ya yadda da shi yace abota mushi da wannan sallah azumi zakka wannan abubuwan duka ana yi ma ubangiji ne shi kadai idan mutum ya sake yace zai yi ma wani Allah wannan ibada to yayi ma Allah ta'ala shirka a bauta to duka wannan abubuwan guda biyu alisti'ana da al-ibada dukan su akwai abin da ya hada su gamamman suna na ibadan baki daya wannan kaga ibada ce gamammiya a cikin ta kuma akwai ibada kuma da alisti'ana in ka ga dama ka kira shi addu'a addu'a ita ce ne ibada saboda addu'a nan anan iri bi ce addu'a nan iri bi ce ko dai a samu addu'a da zaka yaba ubangiji ka yaba ubangiji da dukkan sifofi na kamala ko kuma ka tsarkake shi daga dukkan wani sifofi na nakasa ko kuma ka yabe shi ka masa kirari to duk waɗannan abubuwan su ne ake kiran su muka ce wato ibada anan wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lafazin ibada duka ta taro su kamar yadda aka sani na musulunci a cikin musulunci kuma akwai musulunci akwai imani akwai ihsani amma kuma duka musuluncin nan da aka faɗa na farko da kuma imani da kuma ihsani suna karkashin kuma addinin musulunci baki da to ita ma shi ma ibada yanzu da aka faɗa maka na al-ibada da kuma al-isti'ana suna karkashin wani babban kaso na sunan shi ma ibada baki guda daya ibada ta kasu zuwa kashi biyu akwai ibada kuma tana karkashin wani ibada ta babban akwai kuma al-isti'ana wanda ita ma wannan ibada ce addu'a na farko ko ibada ta farko da ake yi shine ibada da aka fi ce iyyaka na'budu in aka ce iyyaka na'budu kai kadai muke bauta to ibadan anan da ake magana shine wato kai yaba ubangiji kai tsarkake shi daga dukkan sifofi na nakasa kai yabe shi tun daga zuciyanka wato ka zama ka kudirce kuduri mai kyau gami da mahaliccinka ko kuma ya zamana ka faɗa a baki a maka ka ce la ilaha illallah ka ce alhamdulillah ka ce subhanallah walhamdulillah ka ce allahu akbar kaga daga baki da baki ka faɗa ko kuma a aikace ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi aikin haji waɗannan duka idan an lura waɗannan ibadu duka kana yin su ne saboda kana wato tabbatar ma ubangiji sufi na kamala kana kuma wato tsarkake shi dukkan sufi na nakasa sawa in kai ibadar azin zuciyarka ne ko kai a baka ne ka fade shi ko kuma kai a aikace sai da kai wasu aikace aikace kai kace Allahu akbar kai karatu kaje kai ruku'i kaje kaje kai sujada ka taso kai tahiyya kai sallame wannan abun kaga an bautar da kai da wasu aikace aikace to wannan abubuwan dukkan su shi aikira du'a wa ibada addu'a ta ibada ana kira sunaye da yawa ko kace du'a wa ibada ko kace ibada ita kawai ke shiru ko kace ibada wa sana ko kace sana'un wa tanzih ko kace tahmidun wa tasbih ko kace kuma tamdihun wa taqdis wannan duk sunaye ne guda daya abinda ake magana shine wato ka tabbatar mu ubangiji ka yaba ubangiji kamar da turanci ake cewa ka yaba glorify din sa wato ka bashi dukan wani sumofi na kamala ka kuma tsarkake shi dukan sumofi na kasa to wannan shine bauta na farko to banda shi kuma sai abinda zaka yi ka daga hannu ka roki Allah ya biya maka bukatunka na alkhairi kai ne kake da wai bukatu a karan kanka yanzu wancan kaga a wancan kana tabbatar mu ubangiji sumofi na yabo ne to banda wannan kuma akwai kuma wani bangare na ibada da zaka daga hannu ka ce ya Allah yi min kaza to wannan shi ake kira du'a wa qalbin ko du'a wa mas'ala ko ibadatu mas'ala da ana kiranta ibada ita ma to wannan abubuwa guda biyu su ne suka hadu suka zama sun ibada baki daya babu wata ibada take fita cikin ɗayan cikin biyun nan duk ibada da kake ji a cewa ana yin bautar Allah da ita to ko dai ya zamana ka tsarkake ubangiji ne ka tabbatar masa sifofi na kamala ka bauta masa ko kuma ya zamana ka neman taimakon sa to ibada ba ta fita cikin ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu to duka a ran shine Allah ta'ala ya dunkule maka su guda biyu sai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kai kadai kuma muke neman taimakon ka saboda kaga anan in aka ce ibada karka zamanin ibada kawai shine sallah kace ai wannan ai mu ba muna har ba muna magana ibada kawai na roko ba ibada na roko ita ma ibada ce yanzu in zaka roka duk wanda zaka roka sai dai ka roka ubangiji musamman abin da yake alaka da addu'a sai dai kai ma Allah ta'ala addu'a ya biya maka bukatunka na alkhairi to akwai bangaren wannan ibada din inda kace iyyaka na'budu idan an lura akwai wani wato wasu ibadiduka da ubangiji ya shar'anta mana wanda wannan abin da kawai ake son a gani tare da mu shine at-tazallul a ga mun kaskantar da kanmu gaba ga ubangiji a ga yayin da muke wato kaskantar da kai da tawada aikace da muke ma ubangiji da sunansa ibada muna yin wannan saboda muna son ubangiji kuma muna girmama shi in kaga yayin da muke sallah ai wasu aikace muke yi amma kawai abin da muke halarta a zuciyarmu shine mu yayin da muke ce Allahu akbar to mun zama makaskanta kamar ga ubangijin mu kuma wannan abin da muke masa muna yi masa ne hubban wata azima muna yi masa ne wato muna san ubangiji muna girmama shi to wannan shine wato ibada a dunkule wannan malamai suna cewa ibada a dunkule shine ghatu tazallul wal khudu' lillahi hubban wata azima ya zama in aka ce ibada wani lokaci ko a littafin fiqh haka an ce akwai bangaren ibada akwai bangaren mu'amala to anan abinda suke magana bangaren ibada suna magana wasu aikace aikace da ubangiji ya ce ka rika yin su saboda ka rika girma bashi kana tsarkake shi daga dukkan sabobi na kasa yanzu yayin da kai sallah ai abinda kake cikin sallah biyi a ciki tun a zuciya zaka ji alkhushu'i na zuciya zaka ji kaskanci na zuciya cewa kai bawan Allah ne sannan kuma zaka ce Allahu akbar a bakanka ka tabbatar ma ubangiji da bakinka cewa ubangiji shine mahaliccinka kuma kai bawan sa ne sannan kuma zaka tabbatar masa zaka gaskata abinda ka faɗa ka kudurce a zuciya ta hanyar wato yanda kake yi mishi ruku'i kai sujada wannan kaga aikace kai to wannan idan kana son ka hade me yesu to shine ake cewa zadi tazallul wal khudu' lillahi hubban wa ta'ziman wato wasu abubuwa ne zaka rika yi kana kaskantar da kanka ga ubangijinka da ya halicce ka saboda mutakar soyayya da kake da shi da kuma girmama shi da kake yi wannan ita ce ibada in ka dauki wato abinda muke kira mu ibada to amma kuma ibadar ta fi wannan fadi ibada mai faffadan ma'ana ta fi wannan fadi idan ka san ka sa kowanne a ciki shi ne sai ka koma wato abinda ta'arifin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi a cikin kitabul ubudiyya Ibn Taymiyyah yake cewa ibada shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina yace shi ne suna da tattaro dukkan wani abinda ubangiji yake so ya yi da shi na zantuka da ake faɗa a baki da aikace aikace da ake yi na cikin zuciya ya wajen zuciya wannan abubuwa kaga wannan shine ibada kaga anan Ibn Taymiyyah ya sanya maka ta soyayya da kake saboda Allah ibada ce hatta tsoro da kake yi ma saboda Allah tsoron Allah da kake ibada ce hatta kiyayen Allah ta'ala da kake yi ibada ce hatta tawakkali da kake yi dogaro ga ubangiji da kake ibada ce amma haka wannan ba shine ibada na wato gadi tazallul wal khudu hubban wa ta'ziman ba wannan aikace aikace da muke yi ma ubangiji kamar muke sallah zakka azumi wato wannan yafi cika ta fuskar ma'ana wancan kaga ya dan tsuke amma galibi du'a ibada ne wancan amma wannan ya hada du'a ibada du'a masala duka wannan na ta'rifin ibn taymiya saboda haka dai abinda malamai suke cewa dukkan abin da yake ya gaskata a kira shi suna ibada to bai halatta mutum yayi shi ya fuskantar da shi zuwa ga wurin Allah ta'ala ba duk abin da ubangiji ya ce yana son sa ya yarda da shi to ya zama ibada to in wannan ta wannan sigar bai halatta kai ma Allah shirka a cikin sa ba sannan duk abin da kake yi na aikace aikace da sunan ibada kada yi saboda kana son ubangiji ya baka lada to shi ma wannan ba za ka yi saboda wurin Allah ba idan kai saboda wurin Allah Allah ba zai baka lada ba wannan Allah kada yake mai irin wannan ibada din yin wannan ga wurin Allah ta'ala ta wannan shirka ne kamar da Allah ta'ala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abin da ya nuna mana cewa shirkan ne kuma ba daidai bane shine wato cewa da iyyaka ka'budu kai kadai muke bauta kana ce kai kadai muke bauta kaga anan ba a son ka hada Allah ta'ala da wani kenan ba a son yanzu in za ka yi ibada ka rage ma Allah gamade kana bautan Allah kuma kana bautan wani Allah kuma a lokaci daya in dai sunan sa ibada wato abin da zaka tambaye kanka abin da kake yi kana yi ne saboda ubangiji yana son abin nan ya yarda da shi kuma ayi to in dai ubangiji yana son abin nan ya yarda ayi shi to zama ibada to bai halta kuma ka fuskantar da shi ga wani Allah ba haka zalika abin da zaka ka tambaye kanka wani abin da kake yi kana yi ne saboda son da kake ma Allah da kuma girman ma Allah da kake yi to ya zama ibada kenan to shi ma bai halta ka nufaci wani Allah da shi ba in ba ka baka nufaci wani Allah ta'ala da shi to Allah ta'ala ba zai baka aikin ba ba zai baka ladan aikin ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake ce yake rubutawa daga Allah ta'ala yace ana aghna shuraka ya'ni shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu wato duk wani wanda yayi wani aiki inji Allah ta'ala yayi mun gama dai ya gwama ni tare da wani a aikin kuma yana neman in bashi lada Allah ya ce to ni ba zan bashi lada ba kaga wannan yana nuna maka wato girman ibada ibada cewa wato ba a fuskantan wato wani Allah a ibadin da ake ma Allah ita kadai ibada nan kamar yanda da yawa an sha ji a wa'azi ana fada ita ce hikimar da Allah ta'ala ya sanya ya halici bayi saboda ita wato Allah ta'ala ba ya halice mu bane saboda mu ci mu sha kawai mu more a rayuwar duniya kadai a'a wadannan mu ci mu sha mu more a rayuwar duniya suna za su taimaka a bautar da mu Allah ne amma Allah ta'ala ya halice mu ne saboda wato mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halice aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu saboda haka hikimar da ubangiji ya sanya ya halitta shine wato saboda bayi su bauta masa ba a bauta ba Allah ta'ala bai halice mu saboda kawai mu ci mu sha abu duka kwanciya ba a'a ubangiji ya halice mu ne saboda mu bauta masa kuma ibada anan bautawa da zamu masa ba ibada ta amma ba akwai ibada amma ibada wanda ba wanda sai ya fita daga wannan bautar kamar tsarin da ubangiji ya tsara rayuwarka akai akanta cewa kai dan adam ne zaka ci zaka sha zaka yi bacci zaka in ka ji yunwa in ka ji bayan gida zaka je ka biya bukatanka wannan abubuwa shi kashi ai ubudiyya ce amma ba wanda sai fita to ba aka ba wannan ita ce asalin hakikanin abin da aka halice ka ba saboda wannan ba kai suka fita ba da ba abin da aka halice ka shine ubudiyya khassa ka bauta ma Allah shi kadai a bauta wannan shi ake kira wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi da malamai suke cewa illa liya'budun ma'anahu illa li yuwahhidu Allah ta'ala fil ibada sai dan su kadaita Allah ta'ala da bauta Allah ta'ala yake kara fadan cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wannan wato ubangiji yana fadan mana cewa hakikanin abin da annabawa ne wato annabawa su kansu Allah ta'ala da ya aika su duka bai aika su saboda kawai su saboda jama'a suna yin wasu wa wasu abubuwa kawai ita kadai ba a cikin wato abin da ake kira morality ya kare irin an sami dabi'u nagari sun kakkare ba kawai saboda shi aka aika annabawa ba bal wannan far'i ne ba wannan su rassa ne amma ginshiki abin da ubangiji ya aika annabawa saboda shi shine a tsaye da tauhidi a tsaye da bautan Allah shi kadai kar a yi ma Allah ta'ala shirka shi Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulik bamu anso bamu aiko kafin kai ba kai annabi Muhammad kafin kai mu aiko wani manzo ba illa nuhi ilayhi fa ce muna masa wahayi annahu la ilaha illa ana fa'budu cewa babu abu bautawa da gaskiya sai ni dan haka ni kadai zaka bauta ba to haka ana shine yana ƙara maimaita maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cewa wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita ce da'awar annabawa duka duka annabawa sun zo ne tabbatar mana cewa kana bauta ba kowa sai Allah kuma yayin da muka je muka fuskanta da wani bauta zuwa ga wadan Allah to mun yi shirka kenan kuma abinda haƙiƙa ne aka aika annabawa saboda shi to kaga mun saba musu to kaga wanda ya saba kuma annabawa kuma kaga zai samu komansa Allah ta'ala yana cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa shani buqabut haƙiƙa kowace al'umma mun aika musu wani manzo manzon nan yana gaya musu cewa ku bauta ma Allah shi kadai kar ku bauta ma daguti kaga to ashe mafi girman abin da ubangiji yayi umarni da shi shine wato a bauta masa shi kadai cewa da ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda wannan ma shi kansa al-imam al-allama ibn al-qayyim ya littafa sa madarij salike baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda dukkan bayi ba sa fita daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ko dai abin da za su bauta ma Allah ta hanyar wasu zattutuka ko kuma abin da za su aikata a aikace ko kuma abin da za su nemi taimakon Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi ko ya tukuɗe musu dukkan sharri bayi ba sa fita daga cikin abubuwan guda biyu wannan abubuwan guda biyu kuma ana ma Allah ta'ala ne shi kadai ba a yi masa wato tarayya da shi saboda haka anan wato mafi girman abin da ubangiji ya yi umarni a duniya shine mu bauta ma Allah shi kadai kamar yadda mafi girman abin da ubangiji ya yi hani da shi a duniya shine shirka shine shirka wato mafi wato shirka idan abar al'umma suna yin shirka yafi bannan shi yafi abar su suna kashe kashe kar ka taba zambata cewa yanzu da al'umma suna kashe kashe ana yin zina ana wato zambacin aminci ana wai ana wai abar su wannan abin da suke yi yafi muni akan shirka a'a ubangiji abinda yace a kadaita shi da bauta to idan aka yi masa shirka wannan shirkan ya muni akan duk wani kisa da za a yi wannan shirkan da ake masa ya muni akan duk wani madugo da ake yi a duniya kaga wacce ma kaga wannan shi kansa wannan shirka shi azzubi ne kwarai da gaske zunubi ne mai girma amma wato shirka da ake ma ubangiji ya fi wannan ko ba komai shirka da kafirci da ilhari su ne kawai laifin da ubangiji ba ya yafewa in aka yi ma Allah shirka Allah ta'ala ba zai yafe ba idan mutum ya mutu yana yi in mutum ya mutu yana kafirci Allah ta'ala ba zai yafe mishi ba idan mutum ya mutu yana cewa ba ma Allah ba baki da haka ilhari ya zama mulhidi kenan haka ma to shi wannan ba ai in mushriki ma wanda yake dan gwama Allah da wani ba a ce an ce ba zai shiga aljanna ba kaga shi ma Allah ba zai shiga ba to a ce mutane suna ƙarya suna zambacin aminci suna cuta suna almundana wannan ya fi sauki akan albasu suna yin shirka saboda haka yayin da aka samu wani malami bayi da aiki sai yin kira zuwa ga adaida yi ma Allah shirka a bauta to ya fi ko a cikin malamai ya fi kowa zama cikin masu nasiha nagari saboda babban abin da ubangiji baya so idan kuma a kan shi zai iya wa kowa azaba bai ki ba sama da ƙasa duk sama da ƙasa in aka ci za a masa shirka diya kai su ta to shine shirka amma in yayin da ake yin wani abin da bai kai shirka ba to zai iya yafewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka wato ibada nan babban abin da ake magana mafi kwalolon ibada shine wato ka bauta ma Allah shi daya kamar yadda muka faɗa ibada iri biyu ne akwai ibudiyya amma akwai ibada wanda yake kowa ya shiga ciki bai sai fita ba wato ibada ce wato dukkan mun yi tarayya da musulmai da wanda ba musulmai ba da masu da'a da wanda ba masu da'a ba da mun yi tarayya duka bayan Allah ne mu Allah shi ya halice mu wanda ba wanda sai ya fita daga wannan bautar yace shi ya halice kansa in ya ce iyayen suka yi to su iyayen su waye su dole dai a samu farkon wato wanda su suka fara haihuwa kafin su ba a haife su ba to na farko to waye halice shi ubangiji shi ya halice su saboda haka dukkan mu nan mun yi tarayya wajen cewa muna da ubudiyya amma wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba wanda yake sai fita daga abin da ake kira ubudiyya amma bauta na bai daya wato wannan bauta ne na abin da ake kira na lordship na ubangiji wato dole kowa ya da cewa ubangiji shi ya halice shi shi muke bashi arzikin sa numfashi da yake yi ba shi yake yi kansa ba ubangiji ya bashi dama ya numfashi ci da yake ya sha ubangiji ya tsara masa rayuwarsa a haka ai inda ai akwai wasu abubuwa da bai tsara musu rayuwar su sha ba dan haka ba sa bukatar ci da sha din sai kaga maka sai ka fita daga wannan tsarin da ubangiji ya maka ba haka mutum ya biya bukatar bakin sa da gaban sa shi ma ubangiji ne ya halice shi haka bai sai ya fita ba dan haka wannan bautan bai sai ya fita daga gare ta ba yaje ce zai ba wali ko ce zai biya bayan gida wannan yayin da wato wannan bukatar ya matsaye shi bai sai ya fita ba to wannan ita ce al-ubudiyya amma bauta ce ta kowa da kowa ya shiga kana so baka so ya baka dadi bai baka dadi ba dole dai ka shiga cikin wannan bauta na ubangiji ubangiji ya riga ya tsara dan haka za a yi shi zai yi cewa in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahman 'abda dukkan wanda suke sama da ƙasa duka da abin da ke tsakanin su da abin da ma baka sani ba kowa ne kowa daga cikin su zai zo ma ubangiji ne yana matsayin bawa saboda haka to a wannan ita ce ake al'uburiya khas al'amma wannan ita galibi ba a cika samun ta dagi akan ta ba saboda duk wanda ma ce shi bai da cewa shi bawan Allah ne a wannan sigan ba to kada yake maka kansa na farko dai rayuwarsa ba zai yi in ya isa ce ce zai rayuwa babu numfashi in ya isa ce zai rayuwa babu bacci in ya isa ce zai rayuwa babu ci in ya isa ce zai rayuwa babu sha yayin da wato bawali ya tsaya matsayi shi in ya isa ce ba zai yi ba yace shi tunda ubangiji haka ya tsara masa shi yanzu ba zai wannan bawalin ba sai ya ga zai zai ji kashi Aminu Kano yanzu yanzu kuwa an a cikin kuma sai yayi Allah ta'ala ya tauta to wannan ba shine wato uburiya da ake so ba yanzu in bacci ya kama shi dole sai ya bacci lokacin da ubangiji ya ce zai mutu dole sai ya mutu wannan shine uburiya amma wannan wani abu ne da yake ubangiji haka ya tsara dole kowa ya zama bawan ubangiji a nan wurin to amma shi ubangiji wannan ba shi ya rame shi ba abinda ya fi so ya ga bayan su suna da shi shine su uburiya khassa su wato bauta ta musamman kaje a zuciyarka kana son ka bauta ma Allah saboda soyayya da kake masa saboda girmama shi da kake yi saboda kuma shi ya halice ka saboda kuma umarnin da ya baka yace kai kaza yi nayi barna bai to kana son ka saba masa wannan shine ita ce ake kira wato ubudiyya a wato khassa dukkan wato bayi mutuki bawa ya zama diya inda zai duk abin da zai kai kawansa kaza kaza dinsa ba zai yi ba sai abin da zai yi da ubangijin sa sai yayin da wato ubangiji yace na yadda kai ka tashi to sai ya tashi in yace ubangiji zauna ubangiji ce mishi zauna sai ya zauna in ubangiji yace yi dama yi dama in yace yi hagu yi hagu wato baya yin komi sai wato face ta yadda zai yadda da ubangijin sa to wannan shine ake kira wato ubudiyya khassa sai mu mulai kadai ita ce zaka ubangiji yana yawan fada cewa ya ibadi la khafu alaikum al yawma wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbaru Allah ta'ala yake fadan cewa ya ku bayina ba ku da wato bain cike tare da ku ko ba za ku ba ku da tsoro tare da ku kuma za ku yi bain ciki ba kaga wannan ana maganar bayi da suka aiki na gargadu kenan wanda suka gina rayuwarsu akan da'ada ma ubangiji suka gina rayuwarsu akan abin da duk ubangiji yake so shi Allah ta'ala yake cewa alladina amanu sun da suka imani bi ayati da ayoyinmu wa kanu muslimina kuma suka sakan kace ma ubangiji suka mika masa wuya Allah ta'ala ran tashi kiyawa yace udkhul janna ku shiga aljanna antum wa azwajukum tuhbarun ku da wato matayanku za a dadada muku kaga wannan shine wato wannan bangare na iyyaka na'budu in aka ce iyyaka na'budu abinda ake magana shine wato ba za mu kamar muna alƙawari tsakaninmu da ubangiji cewa ba za mu fuskantar da dukkan wani kudurce na zuciyarmu ba mu ce akwai wani ubangiji bayan Allah da yake da cinta a bauta masa ba kuma za mu yi wani maganganu na bauta ba ba kuma za mu yi wani wasu aikace-aikace na bauta ba sai abin da zai yadda da ubangiji sai abin da ubangiji yake so ya yadda da shi kuma za mu yi shi muna cikin mutukan soyayya ga ubangiji kuma muna cikin mutukan girmama shi kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada lafazin almasajid jam'i na almasjid ba almasjid ba akwai masu cewa masjid shi ma zai dauka amma dai ma'anar ta fitowa fili lafazin almasajid jam'i ne na almasjid masjid shine wato kai ma yi ma wani jinkarin wani jimin din ka mishi wasali sama kace almasjid idan kace almasjid shine wato goshi da bawa ke amfani da shi wajen yin sujada to anan abin da ake magana ba goshi kadai ba kaga goshi idan ka sa goshi a kasa ai dukkan gabobin gajin ka duka sun tafi ana magana dukkan gabobin ka baki daya wa annal masajida lillahi gabobin ka da kake ibada da shi duka na ubangiji ne fala tad'u ma'a allahi ahada kar kai amfani da su wajen bautan wani Allah da wannan gabobin saboda haka anan ubangiji jan kunni yake cewa shi kadai zaka bauta ma duk abin da yake sunan shi bauta to in zaka yi da zuciyarka tun daga zuciyar farko tukuna kar ka kudurce wani abin da yake sabani imani ne kaga idan ka kudurce sabani imani kaga baka bauta ma Allah ba sannan in manganu zaka faɗa kace la ilaha illallah kar ka faɗi sunan wani Allah a bakinka kana mai masa sharka kace la ilaha illallah kace alhamdulillah kace subhanallah alhamdulillah kace allahu akbar kace la hawla wala quwwata illa billah wannan abubuwa da ake bauta ma Allah da su to in zaka yi Allah kai zaka bauta da shi haka aikace aikace da muke yi salla ne azumi ne zakka ne dukkan waɗannan abubuwa Allah ta'ala kai zaka da fata da shi wannan shine ma'anan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada, kamar yadda muka faɗa mafi girman abin da Ubangiji ya bada umarni a duniya ayi shine wato abota ma Allah kadai, kar ayi masa shirka. Wato a cikin ibada, kusan ibada ai wato mataki mataki ne, kaga kamar sallah ibada ce, sallah ibada ce, cewa la ilaha illallah shi ma wannan ibada ne, to kuma tauhidin ma baki daya wannan kalmar tauhid ne, kaga wannan shi kashi ibada ne, ka kudurce a cikin zuciyanka cewa kadai takan Allah ta'ala, cewa shi kadai zaka bauta ma, wannan shi ma ibada ne. To waɗannan abubuwan a cikin su wanda yafi kowanne girma shine kalmar tauhid, shine wato tauhidi zaka ba Ubangiji ka kadaita Allah ta'ala da bauta, wannan shine mafi girman abin da Ubangiji ya bada umarni ayi shi, kuma shine mafi kolalo imani. Shi zaka ji Ubangiji na cewa wato imani ya darasa 70 wani abu ko 60 wani abu, mafi kolalo wanda shine kace la ilaha illallah, kalmar tauhid afdaluha qawlu la ilaha illallah. Idan kace la ilaha illallah wato zaka faɗa a zuciyarka, kuma zaka faɗa a bakinka, kuma wato aikinka zai gaskata abin da ka faɗa din, wannan shine abin da ake cewa da qawlu la ilaha illallah, ba kai mutum ya faɗa a baki ba amma bai imani ba. Allah ta'ala yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa tanibu taghut, Allah ta'ala yana magana cewa mun aiko a kowace al'umma mun aiko musu da wani manzo cewa ka bauta ma Allah shi kadai ko nisanci taghut, kaga ku bauta ma Allah shi kadai wato shine mafi kolon ibada da aka shar'anta a bakasa. Wato wannan ke nuna maka kuma cewa kishiyan wannan abin, wannan ibada kishiyan tauhidi ita ce mafi kololon kokanna a bankasa. Wato wani za ga ya damu cewa addini wa al-mu'amala, wani za ka tsira yawan faɗa wani addini wa al-mu'amala ba Qur'ani bane ba sunna bane, magana ce kawai jama'a ke faɗan su a bakan su a harshe. Na'am, Ubangiji ya faɗa mazana ya ce wa khaliqin nasi bi khulqin hasan, ya faɗa wannan, amma bai ce yanda yake addinin nasiha, bai ce addini wa al-mu'amala ba kawai. Wato an kace addinu al-mu'amala shi wannan masu faɗan wannan maganan, shi yanzu idan kana yin cewa wane wane ku daina yin shirka, wane wane abin da kuke yi nan shirka ne, wane wane wannan abin da kuke bid'a ne, sai ce duk kun da mutane ai addinu al-mu'amala, kai wa'azin gaskiya, kai wa'azin amana, kai wa'azin sada zumunta, wannan ba shine addini kololuwa addini ba. Kololuwa addini shine in ce maka ka bauta ma Allah shi daya, sai an gama sannan sai a maganan gaskiya da amana tukunna, kaga akwai mutumin da wani mutumi da yake da karamci kwarai da gaske tun a zamanin jahiliya, sai aiki take tambayan manzon Allah, wai wannan mutumi wannan abin da ya rika yi na karamci da zumunta da ya rika yi ma ƴan uwansa zai masa amfani na tashin alkiyama? Sai manzon Allah ya ce ba zai taba mishi amfani ba, saboda me? Saboda bai taba cewa ya Allah ka gafarta min zunubai da wato in ajira nan ranar lahira ba, wato bai taba yin imani ba. Don haka kakkare zamanin wani arne yana duk wani aiki alkhairi da yayi Ubangiji in ya ga dama ya biya mashi a duniya, amma wallahi idan shi nan in aka je lahira waɗannan aikin duk Ubangiji zai dirfafa aikin ne, Allah zai mai da shi haba'an mansura, zai daidaita shi, zai mai da shi ƙura a banza, haka za a ganshi kuma Ubangiji zai kuma tambaye shi ba. Misali idan ya hada da shirka kuma yana yin wasu laifukan, kuma baya ba iya shi biyayya, baya yin gaskiya, baya yin amana da shi ake hadawa a cikin dukiyar ƙasa, to idan an gama shirkan Ubangiji kuma zai zo tambaye shi kuma waɗannan laifukan su ba. Allah ka shi arna shi wanda shi ko wanda bai shirka kawai yayi, amma yana dan yin dan moralitin sa, yana dan kakamantawa, yana implementing moral principles, yana implementing abubuwa na gaskiya da amana, to kaga ba dai yake da shi ba arna da yake shi ba fi gawa fita ba, shi sama baki kasa baki tsakiya baki din, kaga wanda ba dai suke ba. Saboda haka mu'amala, na'am mu'amala ana bukatar ta, gaskiya ana bukatar ta, amana ana bukatar ta, amma mafi kololuwan addu'a wato da'awa idan aka baka shine an maka abin da yake yana da kyau, shine a kira ka zuwa ga tauhidi. Duk wanda ka gani yana raba ka tauhidi, to ya kowa zama bakiyinka a duniya. Duk wanda ka ji ya ce shi an daina yin wato wa'azi na tauhidi, to wannan ya fi kowa wato zama bakiyinka a duniya. Kuma wannan shine farko abin nema kai a matsayinka wanda zaka yi wa'azi, farko abin da zaka fara shi ne wato ka fara cewa wato Allah mu addinin namu dan takan Allah ake fara tabbatar masa da shi, in za a bauta ma Allah bauta ma Allah shi ke shi kadai. Ba hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, hadisi daga Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah da ya tashi zai aika Mu'adh bin Jabal zuwa Yaman, sai ya ce masa ya Mu'adh innaka ta'ti qauman ahli kitabi, lalle zaka je ka zo ma wasu mutane ne ahli kitabi ma abota littafi, sai yake ce sai manzo Allah yake ce masa falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi azza wa jalla, to farkon abin da zaka fara kiran su da shi zuwa gare shi shi ne sabauta ma Allah shi daya. kaga sai bace farko abin da zaka fara kina su kaje su amana su gaskiya su daina zama cikin abinci su daina cin riba su daina cin surutu su daina kaza bai fada haka ba sai ce fal yakun awwal ma tad'uhum ilayhi ibadatullahi wahdahu saboda ma Allah shi daya wai dan karfafi cewa idan abin da ake magana shi ne tauhidin shine a wata ruwaya ta zo a cikin sahihain dai sai ce masa innaka sata'ti qauman ahla kitabi فإذا جئتهم إلى فدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذاك جاء من أهل الكتاب ني فرقوا أبو ذاك كلاس شين سي كلمة التوحيد سي باو أمتا دي غسكيا سي الله أن محمد هو ماذا سني سلا كركا زو واي كاوي كغا وني 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 بابو سني با كتي وي زو يرقى سلا أي وانا سلا شي أي با شين فرقوا أبو نيما با فرقوا أبو نيما شين التوحيد كركا زو واتو أتين أغارين أغارين دا كتي رايوا akwai wani abuwa da ake na laifi na shirka kamar kai baka magana kwata kwata amma zaka neme da'awa ko amma zaka neme wa'azi kai abin da ya dame ka shine masu yin wasu laifuka na morality kawai na dabi'a wanda ba mai kyau ba a ce ana yin zina ana yin madugo ana yin kaza na'am ba za a bar waɗannan ba za a bar wa'azi akan waɗannan ba amma waɗannan ƙasa da suke a wurin daraja akan kira zuwa ga kadaitan ubangiji kadaitan ubangiji waɗannan sune wato suke ƙasa farko abin da ake fara yi shine abota ma Allah shi kadai shi za a watar waya manzo Allah ke cewa ila an yin wahidullah ta'ala sai kadai ta Allah ta'ala kadai da bauta saboda haka farkon abin nema farkon abin da kai amdanka na musulmi zaka fara hada wato gyara makanka ka sai ka kanka tun a duniya shine kai abin da zaka dinga bautan Allah shi daya idan duk kaga masanin hukuncin sallah amma an tashi ana maganan ibada kare ta Allah da bauta shi kadai kana yin tauhidi wallahi tallahi a dai ilimin addinin musulunci da sauranka da sauran mutum wannan wato ba zai amfana mishi komai ba yayin da ke ma Allah shirka koda ko ya san wani abu na ibada da yake a sauran ibadiduka da yake yi shi yasa zaka ga ai mai ahlali idan an duba wani lokaci muna manta abinda manyan malaman mu na gida suke faɗa ne farko abinda mai ahlali zaka ga ya faɗa maka kaga shi littafinsa ya gina shi ne akan fiqhu ya gina shi ne akan wato sallah tsarki da sauransu amma sai ya fara gaya maka cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imani ya fara gaya maka sai ka kare sai ka fara inganta imaninka saboda haka to kowa abin da ya kamata yanzu ya je idan a tauhidi ya da wata yar matsala akwai abin da baya ganewa ko abin da yake yi ana ce masa ba daidai bane to ba hujja ne akan sa zai je ya fahimci wannan abu zaka kusa abuwa da zaka muna yi ya ci karo tauhidi amma zaka sai mun maida hankali mu je mu koya ba koda ko kamala ci a tauhidin ba wai tauhidi ne wanda yake kore maka imani kai tsaye ba kamar durkuso kamar cewa ya ubangiji dan annabin kai mun kaza wannan duk tauhidi ne duk tauhidi ne saboda haka ya kamata mutum ya je yayi saboda ya kara kyautata tauhidin sa to wannan abubuwan shi ma mutum ya kamata ya je kada ya ce wai ai waɗannan duk ayan abubuwa ne ba faka da yi bane tauhidi ne da kuma abin da ke kiyaye maka tauhidin ka je ka san su in ka san su kuma ka fara gyara kanka kai kanka wannan shine abin da bi Allah yake cewa tashihu imani ya inganta imanin naka shi a karan kansa abin da zai zama bai da matsala saboda in yayi shi to sannan kuma sai ya je ya fara yin wasu abubuwa wanda yake suna alaka da bautan Allah din wanda su waɗannan abubuwa ne wanda suke ƙara taimakon tauhidi din amma asalin al-fiqhu al-akbar fiqhu mafi girma shine wato wannan tauhidi din kamar yadda Imam Abu Hanifa yake kira yace al-fiqhu al-akbar shine tauhidi al-fiqhu al-asghar kuma shine duk wannan abu da kokin da ake yi haka na wato sallah azumi zakka haila waye wannan duka fiqhu ne karami in ka kwanta da fiqhu tauhidi to haka babban ibada da zaka kai kokari ka zara kwanduwanka akan sa ka fahimce shi shine ka san yanda zaka yi duk abu ne idan kai ka kai ta Allah yayin da bauta kuma baka yi ma Allah shirka ba baka zo da wani abin da yake wato yake cin karo da tauhidi ba wannan shine abin da wato malamai ke faɗa kuma ka san cewa mafi kolalwar laifi da zaka yi wannan idan kai duk aikin alkhairin ka in ka shiga dubu kana yi amma mutum ya a dare ɗaya ranar da zai mutu kawai sai ya zama ya bar musuluncin ko ya bar tauhidi to zai bata mishi duk wannan aikin da ya yi na shekara dubu to shine shirka wannan ko shi kansa manzo Allah haka aka ja masa kundi wato dan ubangiji ya san annabinsa ba zai shirka ba amma dan wato mu san cewa a tauna tsakuwa da saboda a ba ba ya tsoro Allah ta'ala yake cewa masa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin balillaha fa'bud fa'bud wa kun min ash-shakirin inda Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa laqad uhiya ilayka ai kai ma an maka wahayi wa ilal ladina min qablika annaba da suka zo kafin kai su ma an musu wahayi la in ashrakta wannan akwai rantsuwa da ubangiji yayi ce wallahi kai din da sauran annabawa irinka manya idan kuka yi shirka la yahbaqanna amaluka to aikin ka da kake yi sai ya lallace aikin din mun da manzo Allah yake ga ana ga shi zai lallace in yayi shirka daya la yahbaqanna amaluka wa la takuna min al-khasirin ko zaka zama cikin masu asara ake ga manzo Allah Allah ya samu annabi shi ba zai wannan aikin ba amma wadan wai mu fahimci cewa dan kawai kana cewa ka tsaya ga annabi Muhammad kana san annabi Muhammad kana waye amma kana shirka to wallahi wannan ba zai amfana maka komai ba in ka ga dama kai ta yaban annabin ko aikin ka kenan amma idan kana yin shirka ubangiji zai bata aikin nan shi kashi annabin da kake cewa kana dogaro da shi ga abin da ake gaya mashi la yahbaqanna amaluka wa la takuna min al-khasirin zaka zama cikin masu asara Allah ta'ala sai ce balillahi fa'bud adam ma akwai wato taqdimu al-ma'mul alladhi yufidu al-hasr ana sai ba ce bal fa'budillahi ba a kabauta ma Allah sai ba faɗa ka ba sai aka ce balillahi Allah kadai fa'bud kabauta masa haka wato maf'ul din sai aka fara gabatar da shi shi fi'il amrin sai aka fara jinkitar da shi kuma ba ce fa'budillahi ba sai a faɗa ka sai aka ce balillahi fa'bud Allah kadai zaka bauta ma wa kun mina shakirin kuma ka zama cikin masu gode ma ubangiji wato anan ubangiji kamar yana gaya maka ne shirka to babu butulci da ya kaita saboda ubangiji shi da ya halice ka yace ka bauta masa yayin da kaje ka fuskantar da wannan bautan zuwa ga wurin Allah ta'ala to yanzu ka masa butulci ne yanzu butulci ka masa kuma shirka babu abin da ya kaita wato butulci ma Allah ta'ala banda shirka kuma sai abin da suke daidai da shirka kana ko sai da suke daidai da shirka amma ba za ka kira su shirka a istilahi in ka ban kafirci wanda ya ce shi ba shirka ne ba Allah ya ce shi shirka ne ba zai yafi ma ba to kafirci ya daidai da shirka shi ma kafirci shine mutum ya ce ko mu ce a ce ya dauki wani kamar shan giya ce shi shan giya halal ne a wajensa ya halatta abin da ubangiji ya haramta haka wanda fitani daga musulunci ko ku aya zaji annabi zajin Allah ko zajin annabi babu yanda za a yi ko malamai suka ce wani mutum ya zo yana ganin annabi ya an gaya mashi annabin ne kawai sai ya ce ubangiji shi zai yake shi ko ma ya buge shi ko ya kashe shi kaga to wanda yayi wannan ai bai imani ne babu ko izgiranci da addini izgiranci ko da aswaki zai iya fita daga mutum daga musulunci ko da aswaki wai in ba ka yi haka bai shi ko digila wanda wanda ake dan rainawa kaga wannan ai musahabi ne to amma kaga balle kuma magana banin gemu in ba ka yi ba shi ka dai gum kar ka izgiranci amma idan ba ka yi kai shiru wannan in baka yi kaje can tsakanin ka da ubangijinka amma kace zaka izgilanci ko kace dan me za a yi ko kace ka kyata da dariya kace wai kai baka yi buroshi ne kai wannan wai kai idan ka koyo ne a hadisin da kake koyowa wallahi idan kai wannan imani ka ne yake dawa ubangiji shine yake faɗa cewa la ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum yana magana cewa Allah ta'ala ne da ayyansa da kuke ma wato izgilanci la ta'tadilu kar ku nemi hanzari qad kafartum kun kafirce ba'da imanikum bayan da kun yi da'awan imani sadaka ko din da kake raina wato wani duk koyarwa na addinin musulunci indai koyarwa sunan sa kar ka bishi izgilanci dan fita ne daga musulunci wannan to banda shi kuma akwai su abubuwa na kafirci wanda duk wannan malamai suka ce wadannan duka suna fita da mutun daga musulunci to shi ma kafirci idan mutun ya mutu yana yi shi ma wannan ba fa zai shiga aljanna ba Allah ta'ala yana cewa wa man yatadi minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafir duk wanda ya to ya bar addinin sa da gangan ya mutu kuma yana mai kafiri fa ulaika hadda a'malu fi dunya wal akhirah lalle wadannan irai da wadannan mutane aikin su ya lalace a duniya da lakhira wa ulaika ashabun nar wadannan sune yan wuta kun fiya khalidun kuma anan za su dawoma to kaga anan kenan na uku kuma shi ma wanda yake shi ma tsaran shirkan ne shine wato a samu mutun ya ce shi ba ma Allah baki da ilhadi kenan eh ka san shi qur'ani ya dauki duk wanda ya ce shi ba Allah ba idan hankali ne kila a can qur'ani ma shi cewa yake afillahi shakkun ai da Allah ne ma ake tantama akwai shi bayan kai ne al'alamin kai ne al'alam saboda abinda duk halittu da ka gani ko ina dawa da hauna kai sama da kasa kai to wannan ina nuna maka cewa kai wanda yake shi ne kamar yadda babu yanda za a yi yanzu ka je wannan murya tana tasowa kace babu mai magana kawai kace babu mai magana to magana kike in kansa kawai kace kawai gashi an share waje ka dawo gidanka bayan kai watanni baka nan sai ka ga an shishare kasa akwai masu kwana din kaga kawai kashin awaki kace akuya wata wuce ba zai yi ba to haka zai kaga halittu kawai far a duniya suna rayuwa kuma ka san dai ba su suka kansu ba ko kace babu wanda yi su wannan kaga duk mai hankali ba zai faɗa wannan maganar ba sai amma kaga yanzu duniyan akwai ukhlaul majanin akwai masu da'awa hankali amma ba su da hankalin kuma suna cewa babu Allah ba ku bayan da aka iya to wannan shine wato abinda malamai suke magana akan wato ibada akan ibada cewa ibada mafi girman abinda ubangiji ya umarni da shi shine wato bauta shine abauta ma Allah shi kadai mafi kuma mafi wato kololo abinda ubangiji ya hana shine shirka to daga nan kuma sai sauran ibadaka su biyo baya kamar wato sallah kamar azumi kamar zakka wannan shi wancan tauhidi shine shartin karban wannan aikin idan baka yi zo da tauhidin mutum ba za a karba ba idan kuma ka zo da tauhidi ku sai ubangiji ya karba wannan aikin wannan aikace to sai kuma wato Allah ta'ala da ya kadaice mana iyyaka na'budu yana muna da magana har yanzu akan bauta ma Allah bauta zaka iya raba ta kashi guda biyu wato zaka iya raba ta kashi guda biyu idan kai lura da wato yanayin yanda ake bauta din akwai bauta wanda ake kira muqayyadatul kayfiyya wal haya akwai wani ko wasu aikace da muke bauta ma Allah da aikacen wanda sunfurin aikin da yanayin yanda zamu yi aikin an gaya mana zamu yi shi wannan shi ake kira muqayyadatul kayfiyya wal haya idan kamar sallah tun daga farko an gaya maka zaka yi zaka yi fatiha zaka kai ta sura zaka yi rukui zaka yi sujada zaka yi tahiyya zaka yi sallama sannan ka fita wannan kaga shine wato an dabaibaice ka da duk aikin da zaka yi a cikin ta an ga maka me zaka yi haka zalika azumi aka ce daga lokacin azumi da yake to zuwa kaza 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 ba za mu sha kaza kaza haka shi ma wannan ya da kaifiya haka zalika haji shi ma ya da kaifiya akwai inda ake yi ko kai tamattu'i ko kai kirani ko kuma kai ifradi wanda an ga maka ya zaka yi shi saboda haka waɗannan aikace kaga suna da wani wasu sunfuri na musamman suna da wani yanayi na musamman da aka ce a wannan yanayi ne kare aka yi duka aikin to waɗannan sune ake kira ibadoji wanda suke muqayyaratul kayfiyya wal hay'a wato kamar sallah din kamar azumi kamar zakka da ire-iren su to akwai kuma wasu ibadojika su kuma ake kira mutlaqatu al kayfiyya wal hay'a ko kuma matlubatul athar kawai ita su waɗannan ibadojika akwai su ibadojika da su za ga ba a wutar da mu da yanayin aikin ba kawai an faɗa an ce dai kawai mu yi shi amma ba a faɗa mana ga yanda za mu yi ba ko ta yaya muka yi shi kawai dai in dai har an samar da wannan abin da ake so a samar din to shikenan za ka samu lada yanzu kamar misali neman ilimin addini kaga abu ne da ake so amma ba a ce maka wai sai ta ga ta yanda za ka yi ba saboda haka sai aka bar gudanar da yanda za a yi neman ilimin a hannun malamai ana duba maslahan ka kai amma yanzu ba za ka yi sauri ka samu saboda haka sai malamai islamiyya su ce ka fara katun qur'ani kaga katun qur'ani yaro na yaro shi yana yaranta shi har da qur'ani shikenan sai a fara kanta fiqhu da sauransu kaga yanda za mu yi wannan haddan qur'ani abu ne ibada ce amma ya za mu yi ta ba a ce mana ga yanda za mu yi ta ba saboda haka wannan nan shi ake shi mutlaqatul kayfiyya ba an sakan maka da yanayin yadda zaka yi aiki da sunfurin aikin ila an fahimci abin da haka zalika yadda zaka nemi ilimi haka zalika yadda zaka tsara masu jihadi kaga jihadi ibada ne amma ya zan yi jihadin a wani ce ni ban babu mai zami a wani ce a mun bindigogi zami wani ce a mu je kowane kusurwa mu sa masu daku suna liƙe asiri su ga su waye za su zo su kawo da hari kaga wannan duka an gina su ne akan maslaha amma ya zaka yi abin ba a ce maka dole ga yanda zaka yi ba kawai abin da ake so shine ka samu da wannan jihadin dai a same shi haka kuma wato yayin da aka ce ka ihsani ka kyautata ta mu iyaye ba a ce wai sai ga wasu abubuwa guda ɗaya shine ihsani ba a duk abin da idan kai iyaye za su samu ji farin ciki ko baka sa'a ma Allah ba to ka sunan shi ihsani sunan shi albir sunan shi biyar iyaye saboda ka dukkan wata ibada da ubangiji kuma yace kuma yana so ya yarda da ita a yanzu kaga waɗannan sune mutlaqatul kayfiyya to akwai wasu ibadojika kuma su ma da ubangiji kuma shi kawai yana son kawai ya gani tare da bawa ne kamar tawakkali shi ma kaga ba kai da wani sunfuri da zaka ce wai ga yanda ake tawakkali kawai in mutum ya yi tawakkali za a gani a aikace kamar tsoron Allah shi ma ba kamar sallah ba a ce ga yanda ake tsoron Allah farko in an gama an yi tsakiya an kai karshe wannan tawakkali kawai za wato tsoron Allah kawai za a gan shi ne gashi matlubul akhar ne su ake kawai a ga tasirin shi a zatin bawa haka zalika wato takawa haka zalika duk wasu abubuwa da suke alaka da abin da ubangiji yake cewa yana so ya yarda da shi yana son kuma a yi shi to waɗannan abubuwan su da ake kira mutlaqatul kayfiyya su wato yanda za a yi su a sake suke an gina su ne kawai akan maslaha abin da na faɗa wannan magana saboda a nan za mu zo mu magana akan bid'a da abin da yake ba bid'a ba to rashin sanin waɗannan abubuwan guda biyu sa wasu suke dan yawo abubuwa rashin sanin meye bambanci tsakanin ibada wacce take muqayyaratul kayfiyati da kuma ibada wacce take mutlaqatul kayfiyati idan aka ma sallah mana mutlaqat muqayyaratul kayfiyati yanda zamu yi tun daga kabbara da wai an ga mana zamu amma yanzu tsoron Allah san Allah san Allah wannan wani abu ne da kawai so ake ga alaman kashi a kace kana san Allah aikin ka ya gargata da awanka sai aka ba ba a ce maka ga yanda zaka yi farko karshe tsakiya ba a faɗa maka ba saboda haka to in ana magana bid'a ya kawata a dai harbi da abubuwa to shi dukan nau'ikan guda biyu abin da ya hada su duka guda biyu shine duka su za a samu lada dukkan su idan ne tsoron tsorci Allah akwai lada idan kuma ne sallah shi kuma kaga an dabaibacin da zan yi sallah din shi ma duka waɗannan akwai lada amma kuma akwai abin da ya bambanta su su ibadoji wanda ake kira muqayyaratul kayfiyya an bani wani nau'i ne ke bantacce abinda zan yi Allahu akbar zan fada ba zan ce Allahu a'zam ba idan nayi kuma zan sa hannu a girji idan nayi kuma zan karanta fatiha idan nayi kuma kaga ba zan zo in karanta subhana rabbil azim a tsaye ba saboda an riga an bautar da ni me zan yi a wannan wajen wannan shi ake kira shi mutlaqatul kayfiyya su kuma sauran abubuwan wanda suke afwan muqayyaratul kayfiyya su sauran abubuwan kuma da suke mutlaqatul kayfiyya su kaga ba a faɗa wannan ba to su inda ake samun bid'a galibi inda ake samun bid'a shine a ibada da ake samu ake cewa muqayyaratul kayfiyya abinda dama can an ce maka ga yanda zaka yi abu a can sai mutun yaje sai ya bar yanda ubangiji yace ga yanda zai yi sai shi dai kirkiro nashi ya kishance abu irin wannan na ubangiji ga wani malamai suna cewa gabayan sun yi tatabbi sun kalailace yanda shari'a yanda Allah ta'ala ya bautar da mu a aikace ya bautar da mu da wasu aikace aikace suka ce wato dukkan bauta da sunan shi shari'a ibadoji da ake yi a duniya baya wuce kaidin na guda shida wata kila idan lokaci ba zai ishe mu sai mu faɗo wasu daga ciki suka ce na farko Allah ta'ala ya bautar da mu da kaifiyya yanayi da zamu yi aikin da sunfurin aikin Allah ta'ala in mun lura za ga ubangiji ya bautar da mu da yanda zamu yi sallah ba yanda zamu yi sallah ba san zuciya muke bi ba a mazalla ya kai har shi ma malamin albani yayi sifatu salatin nabi saboda ka fahimci cewa ita ibada ana daukar ta wajen manzon Allah ne kuma an bautar da kai da wani sunfuri na ta musamman haka zalika wato zakka mazalla ce khudu anni manasikaku shi ma kaga afun ba zakka ba haji kaga haji shi ma an bautar da kai ne da wasu abubuwa da sai kai kaza sannan kai kaza sai kai kaza sannan har ma idan kai baka yi wasu abubuwa ba a ce akwai yanka kaga an bautar da mu da wasu aikace aikace ta musamman to duk wanda yazo da wata ibada mai irin sunfuri ta musamman yanda mu mun saba cewa ibada kuma duk wani aka ba ta zuwa da sunfuri ne wani yanayi na musamman to shi ma sai ce a'a kawai ni ma bari je in kawo ta ibada mai wata sunfuri wanda kuma a shari'a babu irin ta to abinda yayi sunansa bid'a abinda yayi yanzu sunansa bid'a misali a kamar mutum yace a yanzu kaga kamar zikirin Allah zikirin Allah mashru'i ne muce Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar muce wato subhanallah wallahu walhamdulillah wannan ka zikiri ne wannan kuma mashru'i ne ya kalta ayi shi amma sai yanzu in kawo mashi wani sunfuri na musamman wani yanayi na musamman wanda irin wannan yanayi kuma babu shi a shari'a idan ne kawo shi na kawo bid'a addini saboda me saboda na ban yi muwafaka da addini ba a kaifiyya ko da na yi muwafaka da addini a lafazi cewa Allahu akbar nace Allahu akbar akai ku ba ku cewa Allahu akbar ne ai muna cewa amma wannan sunfurin shine ka zo da shi ba daidai ba sunfurin da a yanayin da kai ibada shine abin da yake malamai ke cewa wannan bid'a ce misali kamar wanda zai zo ya ce kawai zai ta duka kirji yana cewa Allahu akbar Allahu akbar kaga wannan ya zo da wata sunfuri na musamman ne sai ka zo da shi bid'a ya zo da shi dukan idin wa ya saka wannan kaifiyya ce yanayi ce ta musamman sabuwa to yanzu wa ya kawo ka wa ya kawo shi kaga wannan abin da yasa aka ce mishi bid'a ba dai na cewa Allahu akbar ba saboda bai daidai da shari'a ba a yanayin da ubangiji ke shar'anta wato ibada haka zalika wani wanda zai zo ya ce yanzu zai zo ya dinga zagaye wani farin kyalli haka yana wasu zikirai kaga shi wannan shi ma bai daidai da shari'a ba a kaifiyya ce a kaifiyya ce kamar shi a wani lokaci za ka gani suna kiran ga shirka ga kuma bid'a suna kiran husaini da sauransu kuma suna dukan kirjinsu suna dukan kirjinsu kawai suna ba kansu wato sakarkaru suna dukan kansu suna ba kansu babu dalili to kaga wannan su ma sun yi ma Allah ta'ala sun yi bid'a ne a kaifiyya sun yi bid'a ne a kaifiyya haka zalika wani wanda zai zo yayi kamar zikiri a jama'a ka san zikiri a duk inda galibin zikiri da ubangiji ya shar'anta mana galibin zikiri na mutum ɗaya ɗaya ku inda ubangiji ya ce mu zo mu tare mu yi su ba su da yawa kamar sallan jami'i kamar su kaza kamar kaza kamar kaza a kawai sai yanzu in zo in ce to yanzu kaga an ce in dinga yi subhanallah walhamdulillah ko an ce in dinga salatin annabi sai mu ce to a mu zo mu zauna yanzu mu da masallacin nan yanzu bari in fara cewa to sallu ala annabi sai kowa yi to wannan bid'a ce ana yi amma dai bid'a ce saboda a ce to ku yi halala kaza sai to sai a ce to wannan bid'a ce ba addini bane wannan wannan ba bid'a saboda me ba wai saboda shi ita salatu adam ba bid'a ce ba a kaifiyar yanayin da aka yi ta wannan kuma shine a wani iko Allah shine abinda shi kansa Abdullahi dan Mas'ud tun yana raye aka fara yi aka fara samun wasu suka dauko wasu tsakon kwani suna kikirga ibadan zikirin da suke yi kuma sai aka samu mutum daya shine ladani shine wato kamar yake cewa to ku yi kaza sai su yi kaza ku yi kaza sai ku yi halala kaza sai ku yi kaza aka zo Abu Musa al-Ashari sai zai ga mai Abdullahi dan Mas'ud sai zai ga Abdullahi dan Mas'ud cewa ga wani abu da naga suna yi ba na sani ya magana saboda kai kafi ni sani ina jiran ka gani tukuna yace me ka gaya musu yace ban gaya musu ko ina jiran abin da zaka ce aka ce Abdullahi dan Mas'ud bai mai wani shirya ba ya fito sai ya zo yana cewa tallahi laqad ji'tu abinda fa suke kenan fa la ilaha la ilaha illallah kaza su sai su ba abinda muke kenan ba mun kasan nan ma kaza da kaza so kaza sallu kaza so salati goma to ba sai a jira ai sai ce watallahi laqad ji'tum bi bid'atin zalma yace wallahi kun zo da wata bid'a ba tsakirin suka ce ba mu so koyi mu sai alkhairi yace ai da yawa wanda yake sai alkhairi baya dacewa aw laqad fuqtum ashabu muhammad ilma aw laqad fuqtum ashabu muhammadin ilma kun bi sahabban maza la ilimi ne da su bu su fahimci wannan ibadan ba sunfurin ibadan ba kuke yin shi abin da zai kara baka sha'awa kuma kasan nan yanzu da ake damun jama'a ake cewa wannan wai koyarwar kaka da kakanni kenan wallahi ba koyarwar kaka da kakanni kenan ba saboda wannan in ka je kalmar ta Sheikh Usman Sheikh Usman ya daga cikin abin da zaka samu ya take ya dadin kari yana cewa a daina yin shi bid'a ce wannan ma kasar tana ciki in an gaba a ce to sallu ala nabi salati goma ga annabi kaza 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 wannan ka je ka duba ihya usunna Sheikh Usman ya ce ba daidai ne ba in ka je ga duba hisba fa min jushira fa Sheikh Usman ya ce ba daidai ne ba ya ce wannan bid'a ce saboda haka wato dan kawai ka dan shekara 50 60 70 kai kakan ka ga ka sani ka ce wai ai mun haka muka so iya mun ga suna yi to kai shi baban shi haka ya ga yana yi bai ga baban shi yana yi ba ya je ya duba ya gani Sheikh Usman an halbe shi 1168 ya rasu 1233 bayan hijira to kuma wannan shi ne babban magabaci da muke da shi mu da kasan nan to ko shi baya haka yake ba to ina ka samu magabacin inda ba mutum da je ya dauka daga ba wajen gwarzo sai yunfa sai suna fata ba maguzawa kenan kaga sai a shiga wani abu kuma daban saboda haka a kaifiya duk yayin da mutum bai dace da shari'a kaifiya ba ko da shari'a asalin ta ita wannan zikirin da yake yi wannan ibadan da yake yi asalin ta an shar'anta amma a yanayin yadda zai sunfurin da zai yi bai dace da shari'a ba to wannan abin da yayi sunan shi shirka ai akwai sunan shi bid'a saboda haka wannan abin da yayi sunansa bid'a kuma ba a karban masa ba wannan ɗaya ne cikin shi da muka kawo akwai rukun guda biyar insha Allah ta'ala idan muka zo za mu ci gaba da kawo su a gani a ga kuma abinda malamai ke in suka ce bid'a shi to wato bid'a ne dan an tashi ce to ai kai ma din bid'a ne kai ma da ci akwai ka ne a zamanin manzo Allah ko ce a ai gashi kuna sa kaya gashi kuna yin wa'azin kasa gashi kuna yin musabakan qur'ani gashi kuna yin wato haddan qur'ani a makarantu kuna gina kuna sa uniform kuna waye wannan ai dai bidiyoyi ne to kaga wanda ya san ilimi ba zai wannan wanda ya iya rarraba wannan abubuwan yanda muka rarraba kaga ba zai wannan chakuda abubuwa ba amma galibi wasu mummunan manufa sai su chakuda abubuwa wasu kuma haka nan ma ba su ba gane bane kwarai da gaske dan akwai alamun cewa su gane ba kamar ba su magana shi ko bid'a maulidi ko wani abu shi ma za mu zo mu magana wajen bid'a zamaniya da kuma wasu abubuwa da suke alaka da wannan insha Allah ta'ala wannan dai duk muna yin sa ne karkashin fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu abinda ya kawo mu shine bautan Allah iyyaka kai kadai muke bauta to meye abinda idan kai sunan shirka za mu fade shi sanako meye abinda idan kai ko sunan bid'a za mu fade shi insha Allah ta'ala a hankali abinda muka taji Allah ba mu dada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.